الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهك أنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء، وأن مسلاتي من البركة مسلاتي نقول لك لكينتش كنغرم بوتي أجار بوتي، وأن يمتشي نأسبر يومنا 25 غوث رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دمو دياد لليهدو دار بإند بكوي، وأن كما يزولي للشاهدو ga watan uku miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul nur, wanda a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 30 a cikin wannan sura. Gabanin mu shiga karatu, muna maraftar bakin mu da suka zo daga Kano, wanda duk shekara sun saba zuwa su kawo mana ziyara wannan majalisi, sannan kuma kashe gari su wuce zuwa Gombe domin halartar rufe tafsirin dan uwa Malam Amin Daura. Waɗannan matasa da suke tare da mu a yau a wannan majalisi, akwai Malam Anas Idris Muhammad, ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa. Akwai Malam Faruk Ado, akwai Malam Ikrima Ahmad, akwai Malam Abdul Malik Adam, da kuma Malam Abubakar Muhammad. Muna musu Allah ya sa musu wannan ziyara a cikin mizanin hasanat ɗinsu, yadda suka zo lafiya, Ubangiji ya mai da su lafiya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Qul lil mu'minina, ka gaya wa mu'minai ya Rasulullah, yaghuddu min absarihim, sigintse idanuwansu, sigintse ganunsu, wa yahfazu furujahum, kuma tsare farjinsu, dhalika azka lahum, wannan shine yafi musu tsarki ko yafi musu tsarkaka. Inna Allaha khabirun bima yasna'un, lalle Allah bai cikakken sanin abin da suke aikatawa ne. Ka ce wannan ayar da aya ta gaba duk sun zo bayan magana akan al-istizan, wato neman izini da dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfida yayin da mutum zai je ko ya je ziyarar dan uwansa, yana zai nemi izini kafin ya shiga masa gida, da kuma inda aka yi da mutum ya shiga ko da bai nemi izini ba. To sai Allah ya biyo bayan wannan kuma da batun wato gintse gani ko rintse ido ko kame idanuwa daga kalle-kallen da basu halatta ba, abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai halatta wa mutum kallonsu ba, da kuma tsare tsiraicinsu da al'aurarsu daga aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu aikatawa, da kuma tsare al'aurarsu daga bayyana ta ga waɗanda ba haƙƙin a bayyana musu ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa mu'minai, wannan doka ce da ta shafi masu imani, domin su ne suke ansa kiran Allah da manzansa, su ne suke jin maganar Allah, suke aiki da ita, suke jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da su. Wanda ba mu'mini ba, ba a sa ran zai saurari maganar Allah ya yi aiki da ita. don haka mu'mini ake kira kuma su ne suke da su ne wato ake buƙatar su riƙa yin ayyukan da za su haɓaka imaninsu duk abin da ya zo bayan umarnin Allah da umarnin manzansa yana nuna cewa wannan abin aikata shi zai ƙara haɓaka wa mutum imaninsa Allah ce a gaya musu ya ghuddu min absarihim su gintse wato idanuwansu wato su rage kalle-kalle kada su kalli abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yaje musu su gani ba sannan kuma wa yahfazu furujahum su tsare wato al'aurarsu kada su yi amfani da al'aurarsu inda bai dace ba kada kuma su bayyana al'aurarsu ga waɗanda bai dace su ga al'aurarsu ba a jiya mun tsaya a tambayar da muka yi na cewa me yasa waɗannan umarni guda biyu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min akthara min absarihim amma wajen ambatan farji sai ubangiji ya ce wa yahfazu furujahum ba ce min furujihim ba to anan malamai sun faɗi maganganu daban-daban kuma dukkanin maganganun suna bada ma'ana ɗaya domin dukkanin maganganun suna nuna hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan ya ƙara min a can kuma bai ƙara min ba kun sani cewa a alƙur'ani babu wani harafi da ba shi da gurbi ko a ce da shi da babu duk ɗaya babu wani alƙur'ani duk wani abu da ka gani alƙur'ani ko ya yake to akwai dalilin ƙara shi babu wani abu a cikin maganar Allah wanda kawai yake ƙari ne mara ma'ana kowane irin ƙari to yana nuna wata ma'ana idan aka rage wannan ƙarin to ma'anar za ta ragu saboda haka babu wani abu alƙur'ani wanda sunan shi za'id ne da shi da babu duk ɗaya a'a shi yasa ma malaman tafsiri wani lokaci suke ladabi maimakon su ce wannan harafin za'id ne sai su ce sila sai su amfani da kalmar sila to amma dai ta fuskar ma'ana idan aka koma za a ga cewa akwai dalilin da yasa aka kawo wannan ƙarin na wannan harafin wataƙila a wani guri an kawo a wani guri ba a kawo ba kamar a irin nan duk doka ɗaya ce amma a nan sai aka ce min absarihim gaba kuma ba a ce min furujihim ba sai aka ce sai ba a faɗi min ɗin ba to daga cikin irin ansar da malamai suka bayyana ta wannan hikima suka ce saboda shi gani na ido abinda aka haramta an haramta shi ne tahrimal wasa'i shi ido tsani yake yi jagora yake yi zuwa ga wani abu wanda zai yake haramun ne an haramta sakin ganinka haka nan sakaka saboda zai kai ka zuwa ga wani abin da yake haramun ne ba tahrimul gaya bane tahrimul wasila ce sabanin shi alfarci abinda ake so a kiyaye shi kwata-kwata babu inda aka halatta maka ka bayyana tsiraicinka shi anan an halatta ka riƙa yawo tsirara babu shi amma shi gani al'asuli shi ne ma abinda aka baka dama shi ne ka yi kallo da idan da aka yi maka abinda ma aka yadda ka kalla ɗin ya fi yawa a kan abinda aka ce kakka kalla abubuwan da aka yadda ka kalla da idanuwanka su suka fi yawa a kan abinda su ne mustasnat saboda haka sai ya zanto an ƙara min don a nuna maka cewa ba komai aka haramta maka kallo ba an haramta maka kallon da zai kai ka zuwa ga haramun an haramta maka kallo wanda shi ne zai kai ka zuwa ga haramun amma kallon abinda zai sa maka wa'azi zai sa maka izina zai amfanar da kai wanda ba a haramta maka shi ba wanda kuma shi ne ya fi yawa a abinda kake amfanuwa da kallo a shi ya fi yawa wanda aka halatta maka ɗin to shi yasa a wajen kallo aka ce min absarihim amma wajen furuj ba ce min furujihim ba saboda ba inda aka bai aka yadda cewa ka riƙa yawo tsirara a wani lokaci da aka ce ka riƙa yawo tsirara kaga an bayyana tsiraici to wani abu ne lalarura da babu yadda za a yi mutum yana da matsala a tsiraicinsa ya je gun likita dole ne likita ya ga meye matsalarsa a bayyana tsiraicinsa ko mace da ƴar uwarta mace ko wani dai dalili da zai iya kawo haka amma shi gani al'asulu shi ne a bayyana shi abinda aka hana a gani ɗin shi ne ƴan kaɗan to shi yasa a can aka sa min anan kuma aka sa anan anan kuma ba sa min ba saboda haka zamu ga cewa kamar tab'id ne kamar min din anan tab'idiyya ce a nuna maka cewa ba duka gani aka haramta maka ba wani bangare ne na gani aka haramta maka wani bangare ne na kallo aka haramta maka ba kowane kallo aka haramta maka ba akwai abubuwan da hatta koda mata ne akwai inda aka halatta maka kalla din an halatta maka ka kalli matan da suke maharib dinka ne wanda babu aure tsakaninku ba haramta maka kallon su ba haka nan ba haramta maka wato ka kalli macen da zaka aura ba domin ka ga cewa ta yi maka zaka iya aurenta ko ba zaka aure ta ba ba haramta maka wannan ba kaga shi ma wani togaciya ce aka samu haka nan an halattawa alkali ya ce matar da ta zo ba da shaida da niqabi a fuskarta ta bude fuskarta saboda ana buƙatar tazkiya duk mutumin da zai ba da shaida ana buƙatar a yi masa tazkiya a samu waɗanda za su wanke shi cewa mutumin kirki ne kafin a karɓi shaidarsa to idan ya fuskarta a rufe take ai ba za a gane wace ce ba ballantana a yi tazkiyar ta cewa wannan ya cancanta ta ba da shaida ko ko a ganta a ce a wannan matar kwata-kwata ba matar da za a karɓi shaidarta ba ce to kaga a nan shi ma dole a buɗe fuska saboda haka akwai wurin da za a iya cewa a buɗe fuskar a kalli fuskar saboda buƙatar da za ta sa haka ko kuma an-nazratul ula mutum ne ya ga ya ji motsi na wani yana wucewa ya daga kai ya ga mace ce wannan kallon da zai na farko don ya gane mai wuce wannan namiji ne ko mai masa magana wane ne wannan baya zama haramun wannan ita ce an-nazratul ula wanda an halatta wa mutum ya yi ta ko da ga mace ce wacce ba muharramiyarsa ba ya kalle ta don iya tantancewa wace ce a gabansa ko wace take magana da shi ko wane ne yake wucewa ta kusa da shi wannan duk babu laifi to kaga a nan ashe a ido a kallo na ido akwai abin da aka halatta akwai abin da ba a halatta ba don haka wasu malamai suka ce shi yasa a nan aka ƙara min a wani guri kuma a can gaba wajen batun furuj sai ba a ƙara min ba daga cikin malaman da suka kawo wannan magana akwai ash-shaukani a cikin littafin sifatul qadir akwai as-sa'idi a cikin tafsirin sa tafsirul karim ar-rahman wajhi na biyu suka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci min yayin da yake maganar kallo saboda al-ghaddu tam ghairu mumkin a ce ka rintsa idan ka kawai kai ta tafiya ba zai yiwu ba a ce ka rintsa ido kowane lokaci kawai a rintsa idan ka a rufe yake kana tafiya wannan an kallafa maka abinda ba za ka iya yi ba za ka cutu kana fitowa za ka faɗa rami ba buƙatar a ce an maka ido kuma a hana kallo da shi saboda haka al-ghaddu tam ghairu mumkin shi yasa sai ya ƙara masa min amma mutum ya rufe tsirecinsa wannan ai ba wani abu ne mai wahala ka zama ko yaushe tsirecinka a rufe yake zai zama da matsala dan mutum ya rufe tsirecinsa yana yawo ba wata matsala amma wancan a ce rufe idanka abin nan rufe idanka rub zan to haka ke yawo haka ke shiga cikin mutane kana mu'amala da su ai ba zai yiwu ba to shi yasa anan aka ƙara min a can kuma wajen furuj ba a ƙara min ba saboda abin da ake buƙata ya zama ko yaushe tsirecinka a rufe yake babu kuma abin da zai faru dan an ce ka rufe tsirecinka babu wani abin da zai faru gare ka na takurwa ko shiga damuwa sabanin a ce ka rufe idanka kowane lokaci idanka a rufe yake shi yasa suka ce anan aka ƙara min a can kuma ba ƙara min ba sannan wasu daga cikin malamai wannan Ibn Ashur ya kawo wannan a cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir sannan wasu malamai suka ce har ila yau tana yiwa an ƙara min a wajen kallo amma wajen furuj tsiraici ba a sa min ba saboda a nuna maka na kallon wato akhaf shine yafi sauki hukumin nazar akhafu min hukumin farj kalli matar da ba matarka ba koda da sha'awa ne ya fi sauƙi akan mutum ya zina da ita saboda haka kallon ya fi sauƙi ta fuskar haramci akan amfani mutum ya amfani da mace ya biya bukatarsa wanda ya fi tsanani. To shi yasa anan aka sa min, a can kuma ba a sa min ba, saboda babu wanda ya halatta mutum ya kalli abin da farjinta. Yanzu amma maharib dinsa ya halatta, mace da take mahram dinsa ba wacce zai iya aura ba, mace da take muharram yasa yana iya kallanta, ko da a ce bata rufe fuskarta ba, yana iya kallon hannayenta, ƙafafuwanta, gashin kanta, dole ba a haramta masa ba. Amma ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinta ba, muharram yasa ba a halatta masa ya kalli wani abu da tsiraicinsa ba. Saboda haka hukuncin kallo a khaf ya fi sauƙi a kan hukuncin abin da ya shafi tsiraici. Wasu daga cikin malamai, wannan na uku, wajihi na uku din nan, wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo shi, kamar Al-Kashaf Zamakhshari a cikin littafinsa Al-Kashaf, kamar Abu Hayyan Al-Andalusi a tafsirinsa Al-Bahru Muhit, hakanan Abu Sa'ud a tafsirinsa Irshad Al-Aql As-Salim. To duk sun kawo wannan wajihi na uku da muka ambata. Akwai wani wajihi na hudu da yake cewa saboda al-mustasna min hukm al-basar huwa kashadh an-nadir, kashadh an-nadir, abinda aka toge aka ce kaka kalla, abinda ya shafi ido shine dan kadan, wanda aka yi daka kalla din shine mai yawa, abinda kuma ba a yi daka kalla din ba sune yan kadan, a ce kaka kalli kaza, kalli kaza, kalli kaza, amma sauran abubuwan duk an halatta maka ka kalla. To shi yasa anan aka sa min, a wancan kuma ba a sa min ba, saboda anan so ake yi tsilakin abinda ya shafi tsiraici, a tsare tsiraici gaba daya. To wannan shine abinda wasu daga ciki, akwai wajihi na biyar wanda ba lalle mu ambace shi ba, to amma dai waɗannan wajihi guda hudu su ne abinda malamai suka bayyana na dalilin karamin a gaba ta farko, a gaba ta biyu, kuma sai ba karamin ba. Wasu daga cikin malamai suka ce min din nan libtida'il ghaya ce, libtida'il ghaya, wato maimakon ka ce min ce littab'id, kada ita libtida'il ghaya, saboda shi ido yayin da ganin ya fita akwai inda zai je ya tike, shi ne abin da zai kalla. Saboda haka daga ido wannan ganin yake fita, in wata kibiya ce zai harba daga ido, daga ido za ta fita zuwa ga inda za ta abin nan. Saboda haka sai aka fara da min absarihim, saboda kallon zai faro daga idansa ne zuwa ga inda zai tike. Saboda haka wannan min din suka ce libtida'il ghaya ce, su ce li'anna al-basara miftahu al-qalb, saboda ido shine yake zuwa ya yi farauta abin da zai farauto na kallo ya kawo zuciya, zuciya tana zaman ta lafiya, kalle-kalle shi zai jawo zuciya har ta shagaltu da abin da aka je aka gano. Ila mutum yana zaune lafiya, hankalinsa kwance, yana yin abubuwansa cikin nutsuwa, amma saboda kalle-kallensa ya je kallo abubuwan abin da zai zo da mishi. Saboda haka idan daga idan ka ne wannan abin zai fita, kuma in ya je ya farauto da abin da zai farauto, kuma zuciya zai kai shi. Saboda haka al-ghaddul ma'muru bihi huwa 'ala an-nazari ila al-awra, an hana duban abin da yake al-awra ne, abin da yake tsiraici ne, ko kuma matar da bai halatta mutum ya kalle ta ba, kai dukkan wani abin da ba a halatta masa kallonsa ba, koda kuwa wasiƙa ce, ko wasiƙa ce, kamar yadda wasu malami suka yi tabiri da wannan kutubul ghayr, wani ya rubuta wasiƙa yana ɓoye-ɓoyen kayansa, ka zo ka ɗauka karanta masa ba tare da ya yadda ba, don kai haka ka kalli abin da ba a yadda ka kalla da idanunka ba. Duk wani abin da yake sirri ne mai shi yana ɓoye kayansa, to baya halatta kai ka zo ka gani ba tare da yaddarsa ba, kamar yadda baya halatta mutum ya yi laɓe, an san baya halatta mutane suna tattaunawa, suna ganawa, wani ya zo ya laɓe don ya ji me suke cewa, wanda duk ya yi haka ya aikata haramu, wannan abin da yake shiga kunnensa na sautin su tare da cewa ba sa so, kamar yana zuba dalma ne, narkakkiyar dalma ne a kunnensa, kamar yadda ya zo a hadisi. To haka nan kallo da ido, wani abin da mai shi baya son ka gani, to baya halatta ka yi amfani da idanka don ka gano abin da ba a yadda ka gano ba. Saboda haka ko da mutum wasiƙa ce ya rubuta, yake ɓuɓɓuye kayansa, kai kuma kai ta tunanin waccan wasiƙa sai kaga me ya rubuta a ciki. Saboda haka bayan idan sa ka dauka ka buda ka gani, to ka kalli abinda bai halatta ka kalla ba, saboda sirrin sa ne, sirrin sa ne. Saboda haka irin wannan duka ya shiga cikin abinda ake so a kame gani gabarin sa, a kame gani gabarin sa. Duk wani abinda mai shi bai yadda a kallan masa ba, to baya halatta. Ajiya da muke maganar al-istizan, mun ce al'aura da muke ta magana ba tsakaita akan al'aura ta gangan jiki ba. Duk wani abin da mutum yake sirrin sa ne, to al'aurar sa ce. Ta ce hatta kayan furnitures na gida, mutum yana kakkare kayan sa, kakkace sai ka je ka ga me ya shirya a gidansa, mai yarda ba kakka je ka gane masa. Mace da kayan alatu na ɗakin ta bace yadda a shiga a gani ba, to bai halatta wani ce zai shiga ya gani. Duk wannan yana daga cikin abin da aka haramta maka ka kalla, matukar ba da yaddan mai shi ba. Kuma abinda Ubangiji ya sayi wannan, saboda a tsare mutunci, kada a yi abinda zai zubar da mutunci. Ko dai shi wanda yake kokarin kallo din ya je kallo abinda zai zubar masa da mutunci, ko kuma a zubarwa da shi wanda aka kalla din mutuncinsa. Duk wannan shi ne dalili. Shi yasa Abul Hasan Ibn Al-Qattan yana da littafi Ihkamun Nazar, fi Ahkamin Nazar, a ciki yake cewa an-nazar inma haruma fi mahalli al-ijma' hadaran min al-fitna. Abinda yasa aka haramta kallo inda aka yi ijma'in haramcin sa, saboda fitina, saboda zai iya zama wa mai kallon fitina. Kama haruma az-zina hadaran min ikhtilat al-ansab, kamar yadda aka haramta zina dan gudun kada nasaba ta hargitse, a kasa gane wannan dan wane ne, wannan dan wane ne, wannan ko ubansa ne, wannan ko a'a ba ubansa bane. Aka haramta wannan, kamar yadda aka haramta shan giya tawqiran lil aql, saboda a kare mutuncin hankali, a kare hankali kada ya zanto ya samu abin da zai gurbata shi. Fa idza kana kadhalika wajaba ghaddul basari ala kulli kha'ib, duk wani wanda yake jin tsoron wata fitina, to wajibi ne ya gintse ganinsa, ya rage ganinsa, ko ya kama ganinsa. Wa haruma alaihi an yursila tarafahu fi mawaqi'il fitan, duk wani guri da zai jefa masa fitina a zuciyarsa, ya tayar masa da sha'awa, to haramun ne. Duk kowane irin abu ne. Saboda haka ba wai sai gangan jiki kadai ba, ko da hotuna ne masu motsi ko marasa motsi, ko ya je gurin da zai ga ana yin wasu abubuwan da za su tayar masa da sha'awa su sa masa fitina, to duk wannan haramun ne, duk wannan haramun ne. Wannan shine ta'birin da Allah subhanahu wataala yayi wajen haramta zina, ce wala taqrabuz zina, kada ku kusance ta. Ma'ana kar ku kusance ta. Qurbanuz zina shine itiyan ma yusilu ilaiha, mutum ya zo ya yi abin da zai kai shi ga fadawa cikinta. Daga ciki akwai kalle-kalle, akwai kalle-kalle da idanu wanda shi zai iya jefa cikin irin wannan wannan masifa. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara da ghaddul basar, sannan hifzul farj, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, sannan aka ce wa yahfazu furujahum, wanda a zahiri hifzul farj ya kamata ya gabata, saboda shi ne babban al'amari, ba ido ba kallo ba. Kamar da muka ce kallo, wannan abubuwan da aka halatta maka kalla ma su suka fi yawa akan abinda aka haramta maka kallansa. Amma duk da haka sai aka fara da maganar kallo, sannan aka kawo hifzul farji, wato tsare farji. Saboda me? Saboda albasar an-nazar wasila ce, wasila ce, ita ce hanyar da take kai ka zuwa ga fadawa cikin laifin zina. Misali gani da ido shine zai jawo ka zuwa ga wannan, wasila ce ilal mutawassali alai. Saboda haka in aka tashi hana abu, to sai a datse wasilar, sai a dakatar da kakkabi ma hanyar da za ta kai ka zuwa ga abin. Ai shi yasa Allah ce wala taqrabuz zina, bai ce wala tazinu ba, bai ce kar ku yi zina ba, sai ce wala taqrabuz zina, wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan. Saboda haka sai aka hana ka qurbanin ma abin, ma'ana kada ka bayi abin da zai kai ka ga ka aikata wannan laifi. Saboda haka sai aka fara hana wasila kafin a zo maganar gaya. Saboda haka adam ghaddul basar sababun li adami hifzil farj, idan ya zanto ba za a rike idanuwa ba ba za a rike kallo ba to wannan zai hana kuma a samu hifzul farj inda ake so tsaraici din sannan kuma wal insanu idza atlaqa basarahu ta'allaqa qalbuhu bin nisa yayin da mutum zai zanto duk inda ya ga mata zai fice da kallo to shikenan zuciyarsa kuma za ta cika da neman matan ne saboda kullum ya sa idansa baya da aikin yi sai kallon su duk inda suka gitta zai bi su da kallo kuma daga kallon ne za a je har a fara kokarin yadda za a matsa kusa da su a matsa har a samu gaisawa kuma a samu magana har a samu haduwa kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u dama haka matakan suke farawa dan kadan har a kai ga abin da ba a so za a fara da kallo ne ya kalle ta ta kalle shi nazara daga kallo ana kallon kallo fabtisama ko ya yi mata murmushi ko ta yi masa ko su yi wa juna fasalamun sai kuma a fara gaisawa an ƙara kusantar juna kenan da an gaisa ina yi ne ina gajiya ina ga ina kaza 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 fakalamun sai kuma shiga tattaunawa to kai ina kake ke ina ke daga ina ke bani kaza fa maw'idun sai kuma ayi alkawari ina za mu hadu fa liqa'un sai kuma hadu to kaga ashe matakin da ya kamata a fara ita shine matakin farko a fara dakatar da shi shine annazara din idan ka dakatar da nazara duk waɗancan abubuwa ba su yi baya ba tunda sai daga kallon ne har aka burge juna har aka fara yi juna murmushi har aka fara taunawa da juna to amma da tun farko babu wannan kallakallan to kaga ba za a kai ga samun kai cikin abin da aka hana ba shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa iyyakum wal julus bit turuqat da hane ku zama akan hanya akan hanyoyi yace sai sabban sa na hane ku rika zama akan hanyoyi qalu ya rasulullahi ma lana min majalisina buddun natahaddathu fiha ya rasulullahi ba mu da inda muke zama mu hira sai anan wato hanin wannan zai zama akwai takuruwa a cikin sa saboda ba inda za su je su zauna sai akan hanyoyin da suka saba zama anan suke zama majalisar sunan take in aka ce sassu zauna a majalisa to kawai ko dai a ce su tafi masallaci su rika zama a cikin masallaci ko kowa ya zauna a gidansa ko ku gina girman da za ku rika sama wannan akwai takuruwa ita shari'a duk abin da zai zama akwai matsawa a cikinsa to ba ta umarni da shi in ba an yi umarni da shi za a janye shi yasa annabi ke cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah badan kada in matsawa al'ummata ba da sai ce kowace sallah mutum yanzu zai yi dole sai ya aswaki to akwai takuruwa sai ya zanto kowa wani lokaci kana yau da aswaki aljihunka da sanda ka zo sallah sai ka dauko shi kai aswaki annabi sai ya fasa haka nan lokacin da ya jinkirta fitowa a sallar isha'i sai da jaddare ya dan ja sannan ya fito sabansa suna ta jira wasu ma sun fara gyangyadi wasu ma har mun shari suke annabi ya fito ya ja su sallah yace innahu la waqtuha laula ana shaqqa ala ummati ce wannan shine lokacin da yafi dacewa da a ce ana sallar isha'i ba dan kada matsawa al'ummata ba a ce ba za a yi sallar isha'i ba sai karfe 10 misali to mutum yana so ya halarci sallar isha'i a masallaci ya zanto ba za a yi ba sai 10 kaga zai ta zama ne yana jira shi kuma zai yana so ya dawo daga kasuwa ko daga wajen aiki yana so ya ji gida ya huta to sai annabi ya ce ba dan ka in matsa al'ummata ba to don haka lokacin da ya ce iyyakum wal julus fi turuqat ina hana ku zauna a kan hanyoyi sai suka koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ne wadajen zaman mu kuma ba mu da inda za mu je mu zauna sai a nan to sai annabi ya ce to tun shi kenan tunda ba za ku iya barin zama a nan ba ku ci gaba da zama amma ga dokokin da za ku kiyaye ce idza abaitum illa al majlis fa'tu at-tariq haqqahu to ku bawa ita hanyar haƙinta ku zauna amma ku bawa hanya haƙinta qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene haƙƙin hanya wani haƙƙi hanya take da shi ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce da su ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ghaddul basar shine rintsa ido kame gani kada ku rika kallon duk mai wucewa ta gaban ku duk wanda ta zo wucewa ku ganta matar wane ce kanwar wane ce yar gidan wane ce ko zanto kuna kame ganin ku wani haƙƙi na farko kenan da hanya take da shi ga waɗanda za su zauna a bakin hanya kada su rika kallon masu wucewa ai wance ce ai yar gidan wance ce ai matar wace ce ai matan wane ne wannan kun shiga haƙƙin hanya kun shiga haƙƙin ƴan uwanku musulmi kuma haramun kuke aikatawa wani abu na farko kenan sannan abu na biyu kaful adha kuna zanto kuna wato hana cutarwa kada zanto wani ya zo yana cutar da wani kuna gani ku kusa ido ku zama yan kallo a'a misalin da kuka ga wani ya zo a kan hanyar da kuke zaune zai cutar da wani to ku dakatar da shi kar ku bari ya ci gaba da cutar da shi ko wani ya zo ya jefar da wani abin da ku san cewa masu wucewa za su cutu sai ku ce ɗauki ko ƙazanta ce ya zo ya zubar akan hanya sai ku ce a kwashe ta to dole ku yi wannan sannan na uku raddus salam duk wanda ya muku sallama wajibi ku ansa masa duk wanda zai zo wucewa ya muku sallama to wajibi ku ansa masa sallamarsa sannan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kun ga abin da ya saba wa shari'a to ku yi magana ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna wannan shine haƙƙin zama a bakin hanya idan ba za ku kiyaye wannan haƙƙin ba to mutum ya zauna a gidansa ko ya tafi masallaci ko dai ya je samu inda zai zauna amma ba bakin hanya ba wannan kuma yana nan har yanzu duk wanda zai zauna a bakin hanya to wannan haƙoƙin suna nan a wuyansa suna nan a wuyansa masu zama a bakin hanya kuka zata kuke zama a banza ba wani abu da aka dora muku an dora muku waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko ghaddul basar kai ya zama kuna kallace-kallacen matan mutane masu wucewa haramun ne in kuka yi haka ballantana har ku haɗa da gulma don wasu bayan kalle-kallen kuma har da gulma ma duk mutumin da ya zo ya wuce sai an ba da wani kissa a kansa kaga mutumin nan da yanzu ya zo wuce shi ne kaza-kaza ai kwanaki sun yi faɗa da matarsa kwanaki ma ya saki matarsa kwanaki ya an kama shi ya yi damfara kwanaki ya yi kaza ya yi kaza a dinga ba da labarin duk wani wanda zai wuce a yi ta'aliki a kansa duk wanda ya wuce sai a yi ta'aliki a kansa to wani haramun ne sannan akwai ghaddul basar akwai kafful adha kar ku bari kuna nan a kan hanya wani ya zo yana cutar wani ba ku tashi kun yi wani abu na dakatar da wannan cutar ba sai kun dakatar da wannan cutar ko kuma wani abin da za a yar a kan hanya ko kasancewa zai cuci masu wucewa ko wani dutse ne aka zo aka aje a kan hanya masu gittawa zai zo ya cuce su wani zai tuntuɓe da shi wani zai taka ko wata kwalba ko wata ƙazanta wani ya zo zuwar to zanto duka kun sa ido a kan wannan sannan duk mutumin da zai muku sallama ya gaishe ku to ku ansa masa sallamarsa sannan kuma ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna to ash-shahid anan shine ghaddul basar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya musu cewa ku rike ganinku ku kame ganinku imam muslim ya fitar da hadisi daga jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam an nazar al-fujaa an-nazar al-fujaa wato gani na bazata kallo na bazata ce kaji motsin mutum ka daga kai sai ka ga mace ce to yaya hukuncin wannan kallon da kai na matar da ba taka ba ba muharram yakka ba me ya hukuncin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine a jarir ibn abdullahi al-bajali yace fa amarani an asrifa basari annabi yace to in ka kalla ka juya ka kauda kanka ka kalla ka kauda kanka saboda kallon farko wanda na bazata ba ka da laifi a nan ba cewa ka yi laifi ka kalli matar da ba taka ba kowace irin shiga gare ta amma in ka ci gaba da kallo kuma daga nan to kuma nan ka shiga hurumin Ubangiji subhanahu wataala ka aikata haramu shi yasa ya ce fa amarani an arudda basari ko an asrifa basari nabi ya ce to sai ka kauda kanka. Wanda ya fito karara a hadisin Ali ibn Abi Talib, wanda Imam Ahmad da Ad-Darimi da wasu daga cikin malamai da yawa sun ruwaito shi. Ali ibn Abi Talib yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tutbi'u an-nazar an-nazar fa inna al-ula laka wa laysat laka al-akhirah. Kada ka bibi kallo da kallo, ka kalla ka sake daga kai ka kalla ka sake daga kai ka kalla, kada ka yi wannan. Fa inna laka al-ula, ta farkon ta halatta gare ka, kallon farkon ya halatta gare ka. Wa laysa laka al-akhirah fa inna wa inna alayka al-akhirah, na biyun kuma zunubi ne. Idan ka kalla kallon farko, wanda shi ne da shi za ka iya tantancewa wane ne yake wucewa, mutum ne ko dabba ce, gurinka ya nufo ko ku a wucewa zai yi. Almuhim dai kana da buƙatar ka gane mai tafiya, ka ɗaga kai ka kalle shi, to wannan ya halatta, ba ka da matsala a nan. Amma in ka sake kallo na bi, to ba naka bane. Shi yasa ce fa inna alayka awtarwa fa inna alayka al-akhirah, ta biyun kuma ta zama maka laifi. To wannan sahabbai suna kiyaye wannan kwarai da gaske, da mutanen kwarai. Akwai Abu Nu'aym ta hanyar sa al-Bizzi a cikin Tahzibul Kamal ya fitar da sanadinsa daga Utbah ibn al-Ghazwan ar-Raqqashi, wanda daga cikin tabi'ai, mutumin kirki mai bautar Allah. يأتي قال لي أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وترانا يا عتبة ابن غزوان إلى سنيا كبرى سيكي ما لي أرى عينك نافرة، يا نجا إذا يا كبرى يفعلوا بيجي كأكي بيجي واكي يفعلوا دكي سيكي باش كسر أبن ليس إذا سيا كبرى. Sai ya ce in iltafattu iltifatatan fara'aitu jariyatan li ba'd al-jaysh falahattuha lahzatan, yace ina zaune haka sai na dan waiwaya, ina waiwayawa sai naga wata kuyanga a cikin rinawa da bata shi ba, wato wata mata haka, sai dai ido bi da ita, na kalle ta ta kalle ni. To wannan kallon da yayi mata, wanda kallo ne na bazata, ba wai ya san wa zai kalla ba, juyawa haka yayi waiwaya, sai kawai suka yi ido bi da ita. To da ya ga haka shi kuma sai ya ce fasakaktuha sakkatan fanafarat, sai ya mari idan nasa, wato yana ga kamar yayi sakaci, yayi laifi, da haka sai daga hannu sai ya daki idan nasa, tunda da ido daya ya kalle ta kamar irin harara din nan ne haka. Saboda haka sai ya mari idan da ya kalle ta da ita, idan kuma sai ya kumbura. Shi ne yake gaya wa Abu Musa, kaji dalilin ido na ya kumbura, kaji waɗannan bayan Allah su in suka samu irin wannan ma dukan idan suke yi, ka mari fuskar kai yanzu kai. To shi ne sai ya ce fasarat ila ma tara, shi ne yanzu ka ganta ta kumbura. Shi ne Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce da shi istaghfir rabbaka zalamta aynaka, ka nemi gafarar Allah, ka zalunci idanka. Ai ba haka hukuncin yake ba, cewa da ka kallon bazata shikenan sai ka bi fuskar ka kana marin kanka, ce ka zalunci idanka, nemi gafarar Allah. Inna laha awwala nadratin wa alayka ma ba'daha, kallon farkon nata ne, idan naka yana an halatta masa kallon farko, kallon tantancewa. Amma idan aka sake yin wani kuma kai, wannan laifin yana kanka. Saboda haka yana nuna masa cewa ba dalilin da zai sa har ka wato kumburar da idanka saboda wannan. Don haka israr ala nazara, mutum ya kalla ya kuma kalla ya kuma kalla ya kuma kalla, wannan kabira ce. Nazara ta farko da mutum zai yi tashi ce, ta biyu sagira ce a fahimci hukuncin. Ta farko ta halatta, ta bazata ce. Ta biyu idan mutum yayi ya aikata laifi amma karamin laifi, watakila ta uku ma karamin laifi, amma al-israr kawai ya kafa idansa ya yi kallon ƙurilla, an gane ko? Ya yi irin kallon ƙurilla, ko ya ɗaga kai ya kalla ya kuma kalla ya ta kallo. To wannan israr ɗin ya maida shi me? abai da ta kabira ita as-saghira duk sanda mutun ya san yayi karamin laifi kuma ya dore akan sa to yana bai da shi yana bai da shi kabira al-israru ala as-saghira kabira shi yasa za ku ga a littattafan fiqhu ana maganar shaida adali dan ana in ana buƙatar shaida ana neman adali to zaka ga cikin sharadin da ake cewa Allah ya ati ya kabira wala yusirra ala saghira kada idan to yana yin aiki babbal na zunubi ka kuma idan yana saghira ko ba tuba yana ta togewa akan ta wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yana ta togewa akan abin da yake da laifi saboda wannan togewar da dogewar da dagewar akai da ci gaba da yi to ya mai da shi karami ne amma ya koma laifi in aka tuna a karatun baya mun yi magana akan wannan cewa karamin kananan laifuka in suka taru suna zama halaka nabi yayi misali da iyyakum wa muhaqqaratiz zunub wace ina gargadinku da zunuban da kuke renawa yayi misali da mutane za su yi tafiya zo suna son za su dafa ruwansu ko za su dafa abinci amma ba su da makamashin da za su kunna wuta sai wannan yayi nan yaje ya samu dan kire wannan ba yaje ya samu wani kire a tattara wannan kirare ana kunna su da wuta sai ga cewa wannan kirare sun dafa ruwa sun dafa abinci an samu abin da aka ci asali da za a dauki kwaya daya a ce ayi rahuwar da shi ba zai yi ba amma da aka hada su sai suka iya bada wutar da za a girka abinci to haka muhaqqaratiz zunub suke za su zama kanana ne amma in suna taruwa to za su yi karfin da za su halaka mutum to saboda haka israra ala an-nazar al-muharram mutum ya kalla ya ci gaba to wannan yana mai da shi kabira kai har ma wani lokaci ya zama akbar min fi'l al-fahisha allati lam yastamir 'alayha al-insan mutum ya aikata al-fahisha amma bai ci gaba ba ya tuba kuma ya yi wa Allah alkawari ba zai kara ba sai kuma da wanda yake aikata saghira an-nazar amma kuma yana togewa yana ta yi to gara wancan da shi yayi fahisha bai ci gaba da yinta ba akan wanda shi ya tsaya akan nazar amma kuma bai daina ba an fahimci yadda muqaranar take wancan ya aikata al-fahisha amma ya tuba yayi da dama kuma yayi wa Allah alkawari ba zai kara ba abinda yayi kabira ce babban laifi ne wa Allah wannan kuma saghira ce yake kallo yake kawai bai taba yin lalata da irin wani ba kallo ne yake to amma kuma ya ki dainawa kullun aiki sake nan to kaga anan gara wancan da shi yayi tuba da wannan shi kuma da yake saghira yake tuba an fahimta saboda irin wannan idan mutum ya rike shi a matsayin aikin sa to zai iya kai shi ma ga aikata shi ita al-fasha din kuma ma watakila ya wuce ma wannan abin ya kai shi ma zuwa ga al-ishq al-muharram ya shiga al-ishq al-muharram har ya kai ma ga shirka ma akan wata ya iya sarar da imanin sa ma ya iya asara imanin sa saboda al-ishq al-muharram ishq as-suwar baya shiga zuciya yayi tamakkuli sai ya san Allah yayi karanci sai imani yayi rauni yayin da imani yayi rauni a zuciya san Allah yayi karanci to anan ne mutum zai dauki wani abu da yake so ya fifita shi akan san da yake wa Allah da manzansa shi yasa Allah ce bin annasi man yattakhidhu min dunillahi addadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna san su kamar san Allah to suna san su kamar yadda suke san Allah amma mu'minai suna san Allah fiye da haka wato ka hubbihim Allah kamar yadda suke san Allah suna san Allah sannan suna san abin nan amma mu'minai suna fifita san Allah akan wannan to irin wannan alqur'ani Allah ya bace irin wanda suka shiga irin wannan yanayi da har ma suke rufe ido su manta da dukkan wani haƙƙin Allah da dokar Allah kamar imratul aziz matar azizu misr da irin yadda ta shiga قالت وقال نسوة من أهل المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قد شغفها حبا سن سيعرف متى زوجها to kaga wannan ishq ne muharram sai ya ce wacce ke ta haram kamar mutanen annabi Lut sai da suke neman maza sai ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ce suna cikin mayansu suna dibuwa wato har Allah subhanahu wata'ala ya suranta abinda suke yi da shi da tsananin neman maza da cewa ya zama sun zama kamar masu mayi kamar wanda suka sha giya suka bugu to duka idan mutum ya zama irin wannan ne to zai zama qalbuhu asira hadha al-mashuq ya riga ya bada zuciyarsa ga wanda abin da yake so yake bige sai abin da ya sa shi sai abin da yake to kuma duk abin yana faruwa ne daga annazara daga kallo daga nan ne abin yake darsuwa a zuciya shi yasa Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nabi yake cewa kutiba 'ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه النبي صلى الله عليه وسلم يجي أرم تاوى لن أدم كسنس نزنا فتكون لن أدم إلى كسنس نزنا kuma sai ya riski wannan kasan nashi ba makawa shine annabi ya ci gaba da bayani ce fal'ainani zinahuma an-nazar idanuwa zinarsu shine kallo kallo shine zinar ido wal udhunani zinahuma al-istima' kunnuwa kuma sauraro sai ya rika jin maganganu na batsa wanda ba su dace ba to zinar kunne kenan sannan kuma al-lisan zinahu al-kalam harshe kuma magana ta batsa magana ta rashin kunya wannan shi ma zinar harshe ce sannan al-yadu al-batsh ya sa hannu ya taba ya damka ya kama da hannunsa shi ma zinar hannu ce sannan ar-rijlu zinahu al-mashy al-khuta tattakin da zai yi ya je gurin da ake yin wannan lalatar ko bai yi ba wannan tattakin shi ma laifin zina ne wal qalbu yahwa shi kuma zuciya tana so tana fata wa yusaddiqu zalika alfarj aw yukazzibu dan kuma daga ƙarshe farjin sa zai gaskata abin wato abin ya faru a gaske ko kuma ya ƙaryata abin wato yaki yadda abin ya kai ga haka saboda haka shari'a ta datse duka wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga fadawa cikin wannan alfasha shi yasa Allah da ya tashi tabiri yace wala taqrabu az-zina wala taqrabu kakku kusanta duka wani abin da zai kara kusanta ku zuwa ga wannan abun kada ku yi shi kallon fina-finai karatun mujallu kallon hotuna duk wani abu bin wasu maganganu hirarraki duk wani abin da kusan zai tayar maka zai motsa maka sha'awa har ya kai ka zuwa ga wannan laifin kada ka kuskura ka yi shi musulunci ya haramta wannan saboda a datse hanyar da za ta kai ka zuwa ga fadawa cikin abin da aka hana وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري إمام مسلم يفتد حديثي لك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من قال صلى الله عليه وسلم يتشي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفدي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفدي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يتشي باهلتها نمجي كلا الأورا وانسى نمجي kamar yadda baya halatta mace ta kalli al'aurar ƴar uwarta mace kuma baya halatta namiji su shiga bargo ɗaya su kwanta su rufa da bargo ɗaya kamar yadda baya halatta mace da mace su shiga bargo ɗaya su rufa wannan duka yana nuna maka yadda musulunci ya riƙa share dukkan wani abu da zai jefa mutane cikin aikata abin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu duka wata wasila wanda za ta kai su zuwa ga aikata saban Allah musulunci duk ya biya toshe ta a yau kuma in kuka kula tsare-tsaren duniya da siyasar duniya kokari ake waɗannan abubuwan gaba ɗaya a tunkuɗo su a bankaɗo su a shigo da su cikin al'umma duk wani abin da musulunci ke cewa ai kaffa da shi ai nesa da shi to yau kuma shi aka ɗauka a matsayin wayewa shi ake promoting shi ake tallatawa wasu ma ta ce hanyar neman abincinsu shiga ta fitsara ya da hotuna na fitsara na badala maganganu na badala na fitsara tsara shirye-shirye fina-finai waye duka ya zama yanzu sune hanyoyin da ake gani hanyoyi ne na samun kuɗi. To zaka tsara zaka kwatanta yanzu rayuwar da dan adam yanzu ya koma da rayuwar da Allah subhanahu wataala ya tsara masa yayi a cikin kundin littafinsa, ya zaka kwatanta su yanzu sun yi hannun riga, shari'ar Allah ta yi wani wuri, mutane kuma sun yi wani wuri. Abinda Allah yake cewa haramun ne a wani lokacin ko wasu mutane ma suke so a yi wa ma abin a ɗaurewa abin gindi ma da zama da ma ana warewa shi kansa wannan abin na fitsara a ware masa wasu kuɗaɗe a budget ma a taimaka masa, ba wai magana a yaƙe shi ba, a'a amma taimaka masa a fito da mata da 'yan mata da samari a ɗora su akan wannan hanyar, shi hanya ce ta neman kuɗi. Mutum yana yin bidiyo na baɗala na rashin kunya a ce ai yana samun alheri saboda yana da followers, akwai masu binsa, yana samun kuɗi a YouTube suna biyansa, shikenan kuma a zo ana hira da shi, to yaya kake kana samun kuɗi, nawa kake samu, kaza kaza, an kawo shi an gayyato shi a kafar watsa labarai ana hira da shi waya faɗi irin kuɗin da yake samu, ba don kuma saboda a tunzura na gida su ma ce to ga hanyar neman kuɗi, kune kuka zauna idan ki sa hijabi ki sa sutura mai kyau, to ga wanci ki ga irin kuɗin da take samu saboda hotunan ta kawai da take sawa a cikin abin nan a kafofin sadarwa na zamani, ga irin yadda take samun kuɗi. To shi yasa Allah ƙarshe ce zalika azka lakum wa athhar, zalika azka lakum, wannan shi ne ya fi muku tsarki, wannan abin da Allah ya ce ku yi ɗin nan shi ne zai sa ku tsarkaka, ku tsarkaka zukatanku su tsarkaka, ku zama tsarkakan mutane, ku zama mutane na kirki, ayyukanku su tsarkaka, zanto babu ayyukan laifi da baɗala da saɓan Allah a ciki. Da Allah subhanahu wata'ala kuma ƙarshe ya muku kyakkyawan tanadin lada ranar gobe kiyama, kamar cewa alhafizina furujahum walhafizati wadhakirina Allah kathiran wadhakirati yace adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah ya musu tanadin wata gafara da lada mai yawa, da cewa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا ذاك تنبيس وأنا أبن أمفالي كتنبيس تباين شامك كاك كتشيسي كني قبا دا قبا أقوي مغانا تباين شامك تباين قوفا أميقو مكو أتورو مكو يارو يكاو مكو الله سيتي ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأنا يافز الككا غزكا تنكو لكم زكا تنسودك سوماتا سبونا هكا غض البصر da hifzul farj yana taimakawa wajen nisantar da najasar zunubai, najasa ta zunubai, zunubi najasa ce kamar yadda kafirci yake najasa. Ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha, to haka zunubi shi ma najasa ce, me zai sa ka samu tsarkaka shine kai nesanta kanka daga zunubi, ka nesanta kanka daga zunubi sannan kai ayyuka masu kyau, kyawawan ayyuka suna taimaka maka wajen zuciyarka ta tsarkaka, zuciyarka ta tsarkaka, kyawawan ayyuka. Shi yasa Allah ya ce qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, haka duk mutumin da zai aikata alkhairi zai guji sharri to tsarkake zuciyarsa yake, kuma tsarkaka yake daga zunubi, tsarkaka yake daga zunubi, kuma ayyukansa suna ƙara tsarkaka. Ana ce mun lokaci yayi, za mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu ɗora abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.